أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو da sake haduwa a wannan majalisi namu mai albarka da muke yin darussa daga cikin alqur'ani mai girma darussa na tarbiyya daga kissar hikayoyi ko kuma hikimomin sayyiduna luqman radiyallahu ta'ala anhu yau muna biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau 25 ga watan hudu miladiyya 2020 wannan ji zama majalisin mu na biyu insha Allah ta'ala muna cikin shimfida ta uku ita ce wane ne Luqman alayhi salam ko radiyallahu anhu a inda muka ji a karatun mu na baya majalisin mu na farko cewa Luqman abinda mafi yawancin malamai suka tafi akai shine ba annabin Allah bane a bawan Allah ne daga cikin bayin Allah wannan cikin nagartattu salihai wanda alqur'ani ya musu sheda kuma alqur'ani ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya bashi hikima wanda zamu ji menene ake cewa hikima anan gaba zamu du'a insha Allah ta'ala har yanzu bamu gushe ba muna batu akan wane ne Luqman alayhi salam al-allama as-sa'di rahmatullahi alayhi shi ya tafi akan cewa ba wani abu bane mai fa'ida bincike akan a gano Luqman annabi ne ko ba annabi bane shi a wajen shi yana ganin bai kamata a shagalta da wannan sabanin ba alqur'ani ya ambace shi ya ce walaqad atayna Luqman al-hikmata an shkura lillah daga nan kuma Allah madaukakin sarki bai fadi wani abu a game da Luqman alayhi salam ba sabanin annabawa Allah madaukakin sarki Allah yakan ambace su kai tsaye da cewa annabawan sai har yake cewa shi al-allamatu as-sa'di rahmatullahi alayhi yace wa ikhtalafa al-mufassiruna malamai malaman tafsiri sun yi sabani hal kana Luqman nabiyyan aw 'abdan salihan cewa shi Luqman annabi ne ko ko bawan Allah ne nagari shi yace wallahu ta'ala la yadhkur lam yadhkur anhu illa annahu ataahu al-hikmata Allah bai mana bayani game da wani abu da ya shafi Luqman ba yace annabi ne ko kuma bawa ne salihi nasa face kawai ya ambata mana a cikin littafin sa mai tsarki ya bashi hikima wa zakara ba'da ma yadullu ala hikmatihi fi wa'zihi li ibnihi shi Allah madaukakin sarki ya nuna mana abinda ke sheda akan cewa Luqman mai hikima ne shi a wa'azin sa da ya madan sa saboda ka shi al-allamatu as-sa'di rahmatullahi alayhi yana ganin a tsaya kawai yadda alqur'ani ya tsaye da mu alqur'ani bai ce annabi bane bai ce ba annabi bane saboda ka tattaunawa akan annabtarsa ko kuma kishiyar haka al-allamatu as-sa'di yana ganin ilmun la yanfa wa jahlun la yadur a ilmi ne da bazai amfanar ban an gano sannan kuma kin sani a gane cewa annabi ne ko ba annabi bane shi kuma jahilci ne da baya cutarwa kuma akwai ilimin da bai da amfani akwai kuma jahilcin da baya cutarwa duk da asalin ilimi amfanarwa yake yi duk da asalin jahilci cutarwa yake yi to malamai suna cewa hunalika ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadurru akwai ilimin da ba shi da fa'ida a san shi akwai kuma jahilcin da idan baka fita daga cikin sa ba to ba zai cutar da kai ba wallahu a'lam a taƙaice dai Luqman alayhi salam kaman yadda muka fadi da yawan malamai sun tafi akan cewa ba annabin Allah bane saboda dalilan da suka ambata a baya Allah dai ya bashi hikima sannan wannan hikimar ta kasance a cikin wa'azin sa da ya madan sa wanda yake sanya ma tarbiyya tarbiyya wacce take kikkiawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kira shi da wannan hikima hadisi ya tabbata النبي صلى الله عليه وسلم كما يد سيدنا عبد الله بن عباس يرويته لوكتشن أكسوك مسد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. da aka saukar da wannan aya alladhina amanu wadanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bizulmin basu chafu da imanin su da zalunci ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu suka ce ayyuna lam yalbis imanahu bizulmin ya ma'aikin Allah in dai za abu dai ne to wane ne a cikin mu bai chafu da imanin sa da zalunci ba ai ko wannan mu alal aqalli yana zalunta kansa وسي أبن شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن يمسنوي شقج آية تامسنوي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون واندسوك إيمان لألا بس شاكو لإيمان سد ذالين شبدا شوتابا تووانا ننسوني سكيدا كاريا دقا ألا قموانا ننسوني شريييو واندى ألا مأوقتين شكي يباس شريا يشري الدسو shi wanda ya masa habbai nauyi suka ga tambayar junansu ayyuna la yazlimuna shay to waye a cikin mu baya zalunta kansa in baka zalunci wani ba alal aqalli zaka zalunci kanka wani zubin ba azumi kake ba haka nan kawai zaka ji kana jin yunwa amma kake cin abinci zulmun nafsi ne mutun ya zalunci kansa mutun yana jin bacci ya ki zuwa ya je ya bacci zulmun nafsi ne mutun ya zalunci kanshi mutun yayi tafiya da takalmi wari daya takalmin shi dai ya tsinke sai ya sa dayan wanda bai tsinke bai ya tafiya da shi haka zulmul insani nafsuhu ne mutun ya zalunci kansa mutun ya kwanta rabin jikinsa na inuwa rabi kuma na rana zalunta kai ne sahabbai wanne musu lauyi to suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya yaye musu wannan damuwar da suka shiga sai manzon sun ce innahu laysa bidhalik ai ba shi bane ba zalincin da kuke tunani bane ala tasma'u ila qawli luqman libnihi baka ji maganar da luqman radiyallahu anhu yake madansa bane yake cewa inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalinci ne wanda ya kasance babba shirka zalinci ne babba domin me daukar haƙin Allah madaukakin sarki ne aje a ba ma wani wannan shine malamai suke ce mishi az-zulmul azlab zulm zalincin da yafi kowanne zalunci to nan ma manzo Allah sama ya ambaci Luqman alaihi salam kuma ya tabbatar da Luqman alaihi salam ashe yana da hikima fasammahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yasifhu bi nubuwwatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi amma bai ce masa annabi ba domin shi wayi ala tasma'u ila qawli luqman libnihi ashe baka ji batun da luqman yake madansa ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da abinda alqur'ani ya tabbatar cewa luqman yana da hikima amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci cewa luqman annabi bane daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki wannan hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim dukkanin su sun fitar da shi a cikin sahihai a takaice dai yan uwa Luqman bawan Allah ne mu tsaya a haka cewa ɗaya daga cikin bayin Allah ne na garkari akwai bayin Allah madaukakin sarki masu yawa wanda Allah madaukakin sarki ya ba su daraja ya ba su daukaka ya ba su matsayi kuma Allah madaukakin sarki ya sa al'umma da suka zo bayan su suka ci gajiyar su kuma suka amfana da su a cikin tabi'ai a cikin sahabbai kafin tabi'a akwai bayin Allah da yawa waɗanda ilmoman su al'umma ba za ta gushe ba tana fa'idantuwa da su har zuwa duniya ta nade sannan kannin su ƴaƴan su kenan tabi'ai su ma haka a cikin atba'u tabi'ina akwai kai cikin waɗanda ba sa cikin waɗannan karnonan masu daraja guda uku ma akwai mutanen da Allah madaukakin sarki ya fitar da su domin yi ma addinin sa hidima kuma hikimomin su suna nan ana amfani da su to mu dauki wadannan hikimomi da Allah madaukakin sarki ya ambata mana su a cikin suratul luqman alaihi salam a matsayin cewa wasu maganganu ne na bawan Allah daga cikin bayin Allah nagartattu kuma Allah madaukakin sarki ya yadda da wadannan maganganu nasa da yayi kuma ya faɗe su a cikin littafin sa mai tsarki Allah madaukakin sarki ya ambaci maganar da kai ta alkhairi a cikin alqur'ani to ya ishe ka falala ko ka zama annabi ko baka zama annabi ba wannan ya ishe ka daraja ka samu falala a wajen Allah madaukakin sarki wannan a takaice ce shin fida ta hudu ita ce matsayin tarbiyya ta ƴaƴa a musulunci, manzilatu tarbiyatil auladi fil islam, matsayin tarbiyyar ƴaƴa a musulunci, domin kaman yadda muka faɗi cewa tafsirin da zamu yi tafsiri ne na mawdu'in tarbiyyar ƴaƴa a musulunci a ƙarƙashin hasken hikimomi na Luqmanu alayhi salam, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambaton mana su. Lallai tarbiyyar ƴaƴa a musulunci ƴan uwa laysat amran mustahabban fa hasab fa abu bani mustahabbi bal hiya amrun hatamiyyun wajibun 'ala al-aba, abu ne da yake na tilas wajibi iyaye shi daga cikin sharɗan ka haihu. In ka bari har ka haihu, to shar'i ne a kanka, ka ɗauki alkawari a wajen Allah maɗaukakin sarki cewa za ka kula da tarbiyyar wannan ɗan naka, kuma a daidai lokacin da kake tarbiyyar nan to alayka tarbiya, amma wa fi yadillahi alhidayatu, aikin ka shine kai tarbiya, amma shiryarwa a hannun Allah take. Allah madaukakin sarki shine yake shiryar da wanda ya ga dama yake so, amma kai abinda aka dora maka shine kai ruku da sababi. Wal aqdu bil asbabi wajibun fi shari'atina, ruku da sababi wajibi ne a shari'a, amma shiriya Allah to wannan tawakkuli ne. Su kuma hada su ake guda biyu, a hada da at-tafwidul mutlaq ila Allah, sannan kuma da al-akhdh bis-sabab, ay ru'u da sababi, sannan kuma aban ma Allah madaukakin sarki komai shine ne yi, ba dabaran mai tarbiyya idan take sa a shirye ba, ba iya maganar sa bace, a'a Allah ya jarrabu su daga cikin annabawansa da manzanninsa masu daraja, yasa daga cikin zuriyarsu aka samu fandararru. Baka su kadai daga cikin waɗannan annabawa na Allah da cewa wal iyazu billahi bai iya tarbiyya ba, amma Allah yana son ya nuna shine mai cikakken iko, shiriya a hannunsa take. Allah shiryar da mu kuma ya shiryar da zuriyar mu. Saboda haka fa hiya haqqul abna'i al-asasiy al-manut bi'anaq al-aba, tarbiyya ita ce haƙƙi na farko na tilas na tushe da aka dora ma iyaye su musu. An dora tarbiyyar ƴaƴa akan wuyayen iyayensu, wajibi ne iyaye su sauke wannan haƙƙi zuwa ga ƴaƴansu, su zama sun musu tarbiyya wacce take ta musulunci, tarbiyya ta addini, tarbiyyar da za ta tsarkake musu zukatansu, tarbiyyar da za ta zama ta dora su akan aqida sahihiya, tarbiyyar da za ta dora su akan ibada ingantacciya, tarbiyyar da za ta dora su akan kyawawan ɗabi'u, al'adu waɗanda suka kasance na musulunci kyawawa. Wannan wajibi ne, malaman musulunci ba su sabani akan cewa tarbiyyar ƴaƴa wajibi ba, ba malamin da ya saba, ba malami a cikin malaman musulunci da yace a'a in ka haifi ɗanka ba sai ka masa tarbiyya ba, ba wani malamin musulunci da ya taɓa faɗin wannan magana. Saboda ka huwa mimma ajma'at alaihi al-ummatu salafan wa khalafat, abu ne da al'umma, malaman al'umma suka yi ijma'i tun a baya har kuma zuwa yau, ba a taɓa samun wanda ya fita daga cikin wannan sabanin ba. Allah madaukakin sarki ƙarare ya umarni ya yi bayani akan cewa tarbiyya wajiba ce. Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara, ya ku waɗanda kuka yi imani, to me ya akza za a faɗa, ku anfusakum ku tsare kawunanku wa ahlikum da iyalanku daga me, naran wa quduha an-nas wal hijara, ku tsare su daga wuta wacce makamashinta mutane ne da kuma ne da kuma duwatsu. Wutar jahannama abinda Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai hata ta da shi shine mutane da kuma duwatsu, za a ɗibi mutane a zuba har sai ta cika ta cika ta cika. Allah madaukakin sarki ya ce a ƙara mata ta ce hal min mazid yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid, Allah madaukakin sarki ya tambayi wuta ya ce kin cika, sai ta ce hal min mazid, ay hal min mazid, akwai dadi, ay ahtaju ila al mazid in kana hunalika mazid, ina buƙatar dadi ban cika ba a karo min, ko kuma hal min mazid har yanzu ba su kare ba, to za a cika wuta da mutane kuma za a cika ta da duwatsu. saboda haka malamai masu tafsiri da yawa sun tafi akan fassarar wannan wiqaya din da Allah ya ce ku anfusakum ku tsare ku kare kawunan ku da iyalan ku daga wuta suka ce alwiqayatu bitta'limi wattadib alwiqaya minan na'i bitta'limi wattadib hanyar da za a bi a tsare kai daga shiga wuta abu biyu ne bitta'lim ta hanyar karantarwa wattadibi da kuma yin tarbiyya wanda kuma waɗannan abubuwan da at-ta'limu da at-ta'dib sune al-amaliyyat tarbawiyya sune ayyukan tarbiyya domin tarbiyya tu'allimu wa tu'addib tarbiyya tana karantarwa sannan kuma ta ladaftar ladaftarwa ita ce aiwatar da ababen da aka koya a ilmanci karantarwa kuma abinda ake koya a kwakwalwa misali an koya ma yaro alwala aka ce ga yadda zai yi tun daga tsarki daga kaza sai kaza sai kaza to kuma a zo a yi a aikace har a ganin kurakuransa ana gyara masa to wannan kuma shine ake ce masa at-ta'dib at-ta'dib kenan sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta ba tarbiyya muhimmanci matuka kuma ta lura da tarbiyya a matsayin cewa wata aba ce ta tilas annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hadisi dai ba ya nuna wajibcin a yi ma ƴaƴa tarbiyya a tsarkake musu zukatansu a kula da ɗabi'unsu a koya musu ibada ka ai sakaci da su annabi sai ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowannenku za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo kiwo ko abu guda biyu yake bukata kiwo na bukatar abu biyu yana bukatar ba da abin da ake bukata sannan kuma yana bukatar tsaron abin da ake kiwo daga abin da zai cutar da shi idan ka ba mutum dabbobin ka kace ya maka kiwo to abin da kake tsammani ka zo ka tabbatar da shi su sun koshi sannan suna cikin koshin lafiya sannan ba sa cikin kishin ruwa wannan bangare kenan na tarbiyya sannan na biyu ba su jawo maka abun magana ba bai basu sun fada gonar wani sun je sun ci abincin shi ba to haka ake bukatar ma a madan adam tarbiyya a kula da shi a bashi abin da zai gina masa jikinsa abin da zai gina masa kwakwalwarsa abin da zai gina masa ruhinsa aqidarsa sannan kuma a gefe guda a tsare shi daga duk abin da zai cutar da jikinsa abin da zai cutar da aqidarsa abin da zai cutar da kwakwalwarsa abin da zai cutar da kyawawan dabi'unsa in akai wannan to an yi tarbiyya to shine annabi sallama a cikin hikimarsa sai ya ce ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo annabi sama ya lissafa matakan kiwo tun daga tarbiyya amma tarbiyya ta gwamnati manzo Allah sai ya ce al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba gabaki dai shugaban kasa gwamna shugaban karamar hukuma principal a makarantarsa vice chancellor a jami'arsa provost a college of education nasa rector a polytechnic tasa headmaster a primarin sa dukkaninsu mas'ulun an ra'iyatihi kowannen su sai an tambaye shi game da kiwon da aka bashi annabi sai ya ta lissafawa har ya kawo kan uba sai ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi uba mai kiwo ne a gidansa tun daga abin da ya shafi matarsa ko matansa abin da ya shafi ƴaƴansa da duk waɗanda suke mazowansa wanda kula da su ke kansa to wajibinsa ne ya kula da su kuma huwa mas'ulun an ra'iyatihi Allah ta'ala ranar gobe alkiyama sai ya tambaye shi game da abin da aka bashi kiwonsu hal hamahum wa waqahum ya kula da su ya tsare su sannan wara'ahum haqqar ri'ayatiha aw haqqar ri'ayatihim sannan ya kula da su yadda ya cancanta a kula da su huwa mas'ulun an ra'iyati amama rabbih yawm alqiyama Allah zai tambaye shi a gaban sa ranar gobe alkiyama kuma a gaban tsakanin shi da Allah babu tarjuma babu mai fassara babu tafinta haka nan zai yi magana da Allah kuma ba ƙarya bai isa ba yi bai ce yayi bai isa ba ya zama yayi sakaci ya isha kula bangaro game da tarbiyyar nan sai ya ce ayyayi a wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun fitar da shi a cikin sahihani nasu hakika magabata na kwarai sun dauki tarbiyya a matsayin wata aba wacce take mai muhimmanci an ruwaito daga sayyiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma yana fada yana cewa addibibnaka kayima dan kaladabi wato ka masa tarbiyya fa innaka mas'ulun anhu madha addabtahu domin za a tambaye ka ranar gobe alkiyama wace irin tarbiyya ka masa wa madha allamtahu kuma me ka karantar da shi wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi lak sannan kuma za a tambaye shi shi dan naka a game da ya kyautata maka ya bi ka kage sai an fara tambayar ka sannan za a tambaye shi tus'alu ayyuhal ab kai baba za a tambaye ka kaifa hal addabta ibnaka wa hal 'allamtahu ka masa tarbiyya ka karantar da shi ko ko aikin da kai ko shine kai kokarin yazo duniya da kai wannan shikenan ka gama ko ko kai masa abin da ya kamata ka masa ya wajaba ka masa na kula da shi na karantar da shi littafin Allah da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam da dabi'u na magabata na kwarai ka koya mishi sana'a ka dora shi akan turba wacce take daidai ka hana shi abin da zai cutar da shi a duniya ya cutar da shi a lahira ka dora shi akan abin da zai amfane shi a duniya sai da lahirarsa ko ko baka yi ba to daga nan aka maka tambaya shi kuma sai a zo a tambaye shi hal ata'aka wa baraka wa ahsana ilayka yayi biyayya gare ka ya kyautata maka yayi maka abinda aka dora masa na wajibi ko ko bai yi ba Allah madaukakin sarki zai ma kowa tambaya za a tambayi iyaye za a tambayi yaya wannan asarin al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi a cikin Shu'abul Iman dinsa duk da cewa wasu malaman hadisi sun tattauna akan ingancin sanadinsa suna da ƴan maganganu a game da shi amma magana ce wacce take ta gaskiya wasu nassosin suna goyen bayanta al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi Shamsuddin yana faɗi yana cewa qala ba'du ahli al-ilm wasu daga cikin malamai suna cewa inna Allah subhanahu yas'alu al-walida an waladihi lallai Allah madaukakin sarki sai ya tambayi iyaye ko uba akan ɗansa yawmal qiyamati ana gobe al-qiyama qabla an yas'ala al-walada an walidihi kafin ya tambayi dan game da babansa kun ga waccan magana ta Ibn Umar kamar ita ce malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ya kalla sai ya ƙara buda ta Allah sai ya tambayi uba akan tarbiyyar ɗansa sannan zai zo ya tambayi ɗa akan biyayya ga ubansa sai an tambayi uba ya ma ɗansa tarbiyya to daga nan sai a zo a tambayi ɗa ya ma ubansa biyayya ko ko bai yi ba sai an yi wannan tambaya Allah ka sa mu ci wannan jarabawa fa innahu kama anna lil abi ala ibnihi haqqan al-Imam al-Qayyim yace kamar yadda ya kasance lallai uba yana da haƙƙi akan ɗansa falibni ala abihi haqqun to haka nan ma da shi ma yana da haƙƙuka a wajen baban shi uba akwai haƙƙukan da Allah madaukakin sarki ya dora ma ɗansa yace dan ya ma baba haka shi ma baba akwai haƙƙukin da Allah ya dora akan sa yace ya bada akwai asari wanda yake sha'i'i muntashiri a tsakanin mutane asarin sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu malamai da yawa suna yawan ambatansa a cikin littafansu wani da baban shi ya kawo kukansa wajen sayyiduna Umar a lokacin sayyiduna Umar yana khalifan musulmai yace ya amir al-mu'minina hadha ibni ya'uqquni wa ya'shini ولا يبرني هو لا يبرني ولا يحسن الي شي wannan dana ne saba min yake baya kyautata min duk abinda ka sani ya wajaba daya ma uba to ni baya min shi kenan ka'ida ta shari'a ita ce isma min al-fariqayn aw isma min al-khasmayn ka saurara daga mai kara sannan kuma ka saurara daga wajen wanda ake kara kowa na da haƙi idan mutum yazo ya kawo ƙara to sai an saurari wanda ake ƙara ƙa'ida ta shari'a ita ce albayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man anqab ko albayyinatu lil mudda'i aw albayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala al mudda'a alayhi mai kawo ƙara an dora masa nauyin yazo ya tabbatar da ƙarar da yake da hujjoji da dalilai shi kuma wanda ake ƙara yana da iko ya ba kansa kariya sannan kuma in tabu ta daga an ambu daga daga a sa shi ya rantsi shikenan aka ce aje a zo da da aka zo da da aka tambaye shi aka ce ga ƙarar da babanka yake yi ya ce ba ka kyautata masa baka kaza baka kaza ko gaskiya ne wannan maganar tashi da yayi da yace ba wai ba ka ba wai ba inki ba ƙari ba rigi duk abin da ya faɗi gaskiya ne sayyidina umar radiyallahu anhu yaga wannan wanda ake ƙara mai sauki haka daga kawo ƙara ka sai ka ce ka yadda ba ja in kaman yadda alƙalai suke cewa ba a walar da kotu ba shi to me yasa sai yace to ka tambaye shi ya amirul mu'minin ba yana cikin haƙƙin da akan mahaifinsa ya zabo masa uwa ta gari ba sayyiduna umar radiyallahu anhu yace haka ne yace to ka tambaye shi wace ce mahaifiyata mahaifiyata wata kila ke ci a duniya ce a zaman gari ce ita ce ya au a matsayin mahaifiyata sayyiduna umar yace to naji daya yace ashe ba yana cin haƙƙin da akan mahaifinsa ba da ya kyautata sunansa yace kwarai yace to ka tambaye shi ni wani suna ya samu ya samu ni Abdullah ya samu ni Abdulrahman wanda manzo sun yace ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdulrahman suna inda Allah ya fuso shine asa sunan Abdullah ko asa sunan Abdulrahman sannan wa asdaqul asma' Harith wa Hammam sannan suna inda suka fi bin mutun na gaskiya sosai sune asa mutun Harith manomi wa Hammam da sarkin himma yace to ni ka tambaye wani irin suna ya sa mun sayyidina umar yace naji yace ashe baya cikin haƙƙin da akan mahaifinsa ya karantar da shi littafin Allah yace haka ne yace to ka tambaye shi hal allamani harfan min kitabillah hal huwa ta'allama ma aslan ya koya mun harafi dai a cikin littafin Allah kai ba ma haka ba ma wai shi ya ma iya ya koya sayyidina umar yace naji yace ashe ba haƙƙin maɗa bane akan mahaifinsa idan ya balaga ya masa aure yace haka ne yace to ka tambaye shi ya mun aure duka aka tambayi mahaifi yace duk abin da dan sai faɗi haka yake bai yi ko ɗaya ba sayyidina umar yace tashi ya bashi waje ashe kai ne ka fara saba ma danka ka munana masa ka ki masa abin da ya kamata ka masa tun farko shine kai kuma sai ya maka aljaza'u min jinsil amal aljaza'u min jinsil amal ko da yaushe aiki yana zuwa ne sakamakon aiki yana zuwa ne yadda aka yi shi eh kama tahsudu tajra abinda ka shuka shi zaka girba bai yiwuwa ka shuka shinkafa shikenan kace kana tsammanin kaga alkama duk da sai ya kama a alkama daban shinkafa daban idan kana son kaga alkama to ka shuka alkama idan kana son kaga shinkafa ka shuka shinkafa duk abinda ka shuka shi zaka girba to wannan ita ce ka'ida ɗin uwa sai Allah ya fara tambayar iyaye akan tarbiyyar da suka ma ƴaƴansu sannan Allah madaukakin sarki zai zo ya tambayi ƴaƴa a game da biyayyar da aka dora musu su ma iyayensu shine sai malamin Ibnul Qayyim sai ya kafa hujja da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa sainal insana biwalidayhi husna sannan kuma wa qala ku anfusakum wa ahlikum nara al-imam Ibnul Qayyim yace ai balance Allah madaukakin sarki ya ce a game da iyaya wasainal insana biwalidayhi husna kuma mun yi wasiya game da da cewa ya kula da iyayensa guda biyu mahaifinsa da mahaifiyarsa ya kyautata musu yayi duk abin da ya kamata a yi ma iyaye duk abin da iyaye za su ji daɗi in an musu wanda bai zama saban Allah ba kuma da ya zama yana da ikon yi to ya ma iyayensa a gefe guda kuma ai Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum nara to ka a dau aya ɗaya a bar ɗaya afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd uba yana son a masa biyayya a kyautata masa amma shi kuma baya tarbiyya ai akwai asari ko hadisi duk da yana da raunin sanadi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da cewa rahimallahu aban aana waladahu ala birrihi, Allah ya ji kan baban da ya taimaki dan sa a wajen yadda zai kyautata masa. Ta yaya zaka taimaki dan ka ya kyautata maka? Shine kai ka fara kyautata masa, in ka kyautata masa, ka masa tarbiyya, ka dora shi akan abin da yake na daidai, ya ji cewa wannan biyayya da zai maka biyayya Allah ce ba. Ba kai bane kace ma a kyautata maka, Allah ne ya ce a ma. Ba ke bace kika ce a miki a matsayin ki na uwa, a'a, Allah ne ya ce a miki kuma tilas. Kuma sannan dai san cewa idan yayi ba wai fa shikenan ba, bayan dadin da iyaye za su ji, to kuma Allah zai ba shi lada. To wannan babban abu ne. Malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yi wannan batu nasa a cikin littafin sa mai albarka Tuhfatul Mawdud bi Ahkamil Mawlud. Wannan littafi ne wanda yake da dadin tarihi. Malamai suna ambata kaman yadda Sheikh Bakr rahmatullahi alayhi ya ambata a cikin littafin sa Al-Imam Ibn al-Qayyim Hayatuhu wa Mu'allafatuhu, yace asalin wannan littafin na Al-Imam Ibn al-Qayyim Tuhfatul Mawdud, wato kyauta masoyi, bi ahkamil maulud, da hukuncen abin haihuwa. Aka ce ma diyar Ibn al-Qayyim ce ta haihu, da diyar Ibn al-Qayyim ta haihu shikenan Al-Imam al-Qayyim irin abinda ake kaiwa na kauri din nan, kawo a tamba, kawo kaza, kawo kaza, kawo kaza, kawo kayan jarirai da a hada, hadda mayaji, hadda kunan kanwa da makamantansu. Shi Malam Ibn al-Qayyim ya dauki alkalamin sa ne albarka, kawai shi kenan sai ya rubuta wannan littafin Tuhfatul Mawdudi bi Ahkamil Mawludi, yace a kaima wannan diyar tasa, hukunce-hukuncin duk da ka sani tun daga haihuwar yaro har zuwa mutuwar sa. Wannan littafin haka Malam Ibn al-Qayyim ya ambaci hukunce-hukunce da suka shafi abin haihuwa, namiji ne ko mace, tun daga abin da ya shafi sa masa suna, abin da ya shafi masa aqiqa, abin da ya shafi kaza yi masa aski, kaciya da makamantansu, duk Malam Ibn al-Qayyim yayi batu. Sannan ya ware wani fasali akan tarbiyya ta musamman, yadda za a yi ma yaro tun daga lokacin da ya fara zama mumayyizi har lokacin da zai balaga ya girma. Saudaka Allah ya saka ma al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi da alkhairi da kuma sauran malaman mu gabaki da. Malam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi ya ci gaba da cewa a cikin dai wannan littafin nasa, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu, duk mutumin da ya sakaci ya kyala karantar da ɗansa abinda zai amfani ɗannan nasa, wa tarakahu sudan, kuma ya bar ɗannan nasa karajibi, kamar yadda da yawa daga cikin iyaye Allah ya shirye su, kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta musu suke yi a yau. Aikin su shine su haihu. Haihuwa kan ba ta da wahala a wannan zamanin, amma yadda ake barin yara a titi, kaga wani dan shekara 1 da rabi, wani dan shekara 1 ma ya fito daidai lokacin da manzo Allah sune yace a kama yara lokacin da magariba ta yi, aka shiga hunturu rana ta fa, aka shiga almuru, ba a hunturu ba almuru, shi kaga yara ga sunan an sako su, wanda manzo Allah sune yayi umarni da cewa a rike yara a lokacin, domin lokacin sheidanu suke bada ƴaƴansu, shikenan sai sheidan ya zo cutar da danka a rasa gane kansa. Yaro da ya taso mutumin kirki, amma kun shikenan sai Allah madaukakin sarki a cikin ikonsa ya ba shaitan dama ya ribace danka ya kama shi ko kuma ya shafe shi ya zama sanadiyar wani ciwo. Duk wannan tabbataccen abu ne a shari'ar mu ta musulunci. To amma zaka ga ƴaƴa iyaye a yau ba ruwansu da waɗannan adab na shari'a, dilla dubban nan na shari'a an yi watsi da su, iyaye ba su da musu sani ba, domin mafi yawancin iyaye suna karar da lokutan su ne abin da ya shafi zaman dandali, zaman kashe wando, zaman tebura, zaman bencina da fararen kujeru da kuma koke siminti. Mafi yawancin abin da iyaye da yawa suke kenan sai dai Allah ya shirye su. To Malam Ibn al-Qayyim ce duk wanda ya aikata haka faqad asaa ilayhi ghayat al-isaa'a, wallahi ya munana madannan nasa matukar munanawa, ka kyale danka baka karantar da shi a wannan yanayin da zaka ji muke ciki, sai kaga wani malimi ne, wani ladani ne, ya tafi masallaci amma ƴaƴan shi ga suna yana kallon su, kuma a filin kwallon da suke kwallo anan zai wuce kuma yana kallon su, ba ruwan shi da su, akwai iyayen da zaka samu karantarsuwa take yi a zauran su amma dan su zai zo ya wuce daga jerin wando ya wuce tafi filan kwallo da la'asa kuma suna kallo ba za su iya mishi magana ba kuma dan nan fa ba mutuwa ba koi mutuwa yayi ba da ran shi gashi nan sannan baban ba mutuwa yayi ba da ran shi saka ya iyaye mu ji tsoron Allah mu dawo cikin hayyacin mu Allah zai mana tambaya kuma mu san amsar da zamu bashi مالك القيم يتوى أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل ترك الآباء لهم وإهمالهم لهم ستاري دي وادك شين آيا لا لا تي وستازوني ساقمكن سكتي دك آلي سد إيا ينسكي وترك تعليلهم فرائض الدين وسننه sannankuma da yadda iyaye suka kyale su ba ta karantar da su abubuwa na farillan addini da kuma abubuwa na sunnoni sun kyale su su aikata abinda suka ga dama shi ce to su tare ma zaka samu iyayen iyayen su ma ba su san addinin ba fa adauhum sigaran sai suka tozarta iyayen su a lokacin suna kanana falam yantafi'u bi anfusihim ta'in ba su ci gajiya a kansu ba walam yanfa'u aba'ahum kibaran kuma ba su amfanar da iyayensu ba a lokacin da iyayensu suka girma daga cikin fa'idar samun da ko daga cikin fa'idar yin aure malaman mu sun ambaci fa'idojin aure da yawa amma daga cikin manyan fa'idojin akwai samun da ijadul walad samar da da a karkashin samun da da samar da da akwai fa'idoji cikin fa'idojin an tajida man yurabbika fi tufulati shaykhukatik ka samu wanda zai kula da kai a lokacin da ka koma kana yarinta tsufa domin mutum Allah madaukakin sarki ya riga ya ambata ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah ya halicci dan adam ya sa shi yana da salatu marahi yana da matakai guda uku na rayuwarsa quwwatun da'fun yatawassatu bayna alquwwatayn yatawassatu baynahuma bayna da'fayn tatawassatu baynahuma quwwatun rauni biyu a tsakanin rauni biyun nan akwai karfi a tsakiya so daka yarinta rauni ne daga nan sai mutum ya zama kuruci ya zama matashi bayan nan daga nan kuma sai a jarrabe shi sai ya zama waman nu'ammihu nunkisu fil khalq duk wanda aka bar shi ya rayu to za a yi masa tankisin rayuwa abinda ya da shi zai dawo yana yi to daga cikin fa'idar samun da bayan kai aure ka haihu ka samu da ka samu wanda zai kula da kai a lokacin da kai kuma ba za ka iya kula da kanka ba to idan baka yi madanka tarbiya lokacin da kake da karfi ba to shikenan sai ya zama ba zai amfanar da kanshi ba ka samu uba ya kai shekara 70 amma dan shi yana nan wani shekarun shi 30 amma wuyu yake sha shekara 70 amma dan shi yana nan yana shaye-shayen wuyu yana shaye-shayen wuyu zai mishi ba abin da zai iya mishi ya samu matsala ta hawan jini ya samu matsala ta ciwon suga ya samu matsala ta yoyon bawali ya samu matsala ta zautuwa kwakwalwa ma kwakwalwar shi ta juye ba yi da wanda zai kula da shi saboda me saboda in kabibi ya baya zaka ga uban bai yi abin da ya cancanta yi ba shi yasa shi ma yanzu yake girba abin da ya aikata kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-uquqi malami kan yace kaman yadda aka samu labarin wani baba yazo yana ma dan sa fada cewa dan sa bai masa biyayya fa qala sai ce ya abati ya kai dana ya kai babana innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiran ai kai ka fara tozarta ni ka saba min kake min abin da ya cancanta in yi kamani lokacin ina yaro ni ba yanzu shi yasa nake ramawa wa adatani walidan fa adatuka shaykha ka kyale ni lokacin ina dan karamin yaro ni ma shi yasa yanzu ne banza da kai bayan ka tsufa wannan magana da Ibn al-Qayyim ya kawo ta te kama da hikayar da ake badawa ta Imrul Qais dai daga cikin gwarazan mawaka da aka yi su kafin zuwan musulunci wanda wasu malaman adabi suna ganin huwa ash'aru shu'ara ya ala al-islaq shine mawakin da yafi kowane mawaki gabaki dai a duniya shi imru'ul qaysi kamar yadda suke ba da labari babansa sarki ne kabilar da babansa yake sarauta akan su ana ce musu banu asad imru'ul qaysi ya taso yana waka sai baban ya ga ya za a yi a ce dan sa ya zama mawaki sai ya kore shi kin yana yaro imru'ul qaysi ya gaba ya tafi shi ya je ci gaba da shahuliyar shi yana masha a shi yana aikata abin da ya ga dama da waƙoƙi waƙoƙin batsa waƙoƙin shan giya waƙoƙin nuna jarumtaka waƙoƙin siffanta doki waƙoƙin siffanta daji da makamantansu imrul qaysi ƙwararre ne ga wanda ya san adabi kuma ya karanta mu'allaqarsa da kuma sauran waƙoƙinsa waɗanda suke cikin diwaninsa shi kenan sai aka kuma ƙara yin rashin sa'a baban nan nasa sai ya zama azzalimin shugaba tun al'ummar sa banu asad suna haƙuri da shi suna haƙuri da shi suna juriya da shi har ya kai ma ya kawo su makura sabanna ila an malla min sabrina as-sabr wa qulna gadan aw ba'dahu yanjali al-amr cewa muna cewa gobe abu zai canza abu fa sai ƙara ja yake har sai da aka shekara shekara ma ta ƙaru ta ƙaru ta ƙaru abu bai canza ba baban yuhul qaysi yana nan yana zalunci shi kawai shi kenan sai suka mishi tawaye ƙarshe suka kashe shi imul qaysi yana can mashaye shi yana shaye shayen shi yana aika tamasha asa sai aka zo aka fada mishi labari aka ce inna bani asadin qad qatalu abaka sabran iyayen babanka fa an kashe shi kisan gilla banu asad sun yi ma babanka kisan gilla imul qaysi yana shan giyarsa sai ce tabija yace bayyani abi sabiran wa hammalani damahu kabiran amma al-yawma amr wa gadan al-yawma khamr wa gadan amr yace babana ya tozarta ni lokacin ina yaro amma yanzu kuma gashi ya dora min aiki domin a jahiliya a kashe baban mutum to dole sai ya dauki fansa kai ba baban mutum ba ma dan uwan shi sannan idan ya tashi daukar fansan nan yakan yi ne wahidun bi asharati ko wahidun bi mi'ati ko wahidun bi alfi ko wahidun bila adad daya a matsayin goma zai kashe in an kashe mishi daya zai kashe goma in an kashe mishi daya zai iya kashe dari in an kashe mishi daya zai iya kashe dubu in an kashe mishi daya gwagwadon karfin shi da jarumtakar shi da kuma karfin halin sa saboda imrul qaysi yace babana ya tozarta ni ina yaro yanzu ga ya dora min nauyi ya je an kashe shi kuma ni zan tafi in je in nemo fansarsa shi yace amma duk da haka rashin tarbiyyar sai ya bayyana yace al-yawma khamrun yau fa giya ta zan ci gaba da sha ba yau zan je in daukan sabba ba yau zan aje shan giya ba zan aje shan giyan nan ba amma wa gadan amrun amma gobe ka to za a yi lamari to goben ma ba ta yi ba domin shi kan shi mulkin kai sun kashe shi aka yi shi ma a banza to kaga wannan rayuwa ba ta yi albarka ba to ita ce irin wannan amsar da wannan dan ya ba ma baban shi صدق الله كريم الله يشريه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كمن يدى الإمام البيهقي قاوة شعب الإيمان يا يما جناميس أو هذا مدى تربية كما إن أكثر أنت ونن بتون الإمام أحمد شيخ كمن أزم نم مك كمن أزم نم الإمام أحمد يكي ونن بتون يتي وأما التعليم والتعديب أما كاذكر أنت واد تربية فوقتهن أن يبلغ المولود من السن والعقل مبلغا يحتمله لو كشن دا أكي فارة تربية لا لو كشن دا أكي فارة كرن تد شيء أبن دا زي أنفانيشي شيني لو كشن دا أكل وراء شيوا إن أمبنا مسا زي غاني دا قوانا لو كشن دا قلو كشن دا كفهم شي لنك زي إيغانا دا مدهو تن دا قوانا لو كشن يو جبا kace mishi wannan hannun zaka rika cin abinci da shi shi kuma wannan hannun na tsarki ne ka koya mishi ladabin kulibi yamin mik a ci da damanka ka koya masa cewa ashabul maimana to yaf'aluna af'alul khair bil maimana aw bima yamilihim ma mutanen da suke masu albarka ɗan dama to da dama suke abubuwa haka koya masa kenan to lokacin da aka gane kwakwalwar yaro za ta iya dauka abu to tun daga wannan lokacin ya kamata a koya mishi al-imamu ahmad ya ce wadalika yatafarra'u abinda za a koya ma da daga wannan lokacin yatafarra'u yana darasa abubuwa ne ba daya ba. Faminha, daga ciki an yunshi'ahu ala akhlaqi sulaha'il muslimin, uba ya tarbiyyantar da ɗansa ya dora shi akan kyawawan ɗabi'u na magabata na kwarai, shuwagabanni na musulmai na kwarai, ɗabi'un annabawa, ɗabi'un sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, ɗabi'un tabi'ansu, ɗabi'un atba'ut tabi'in nasu, ɗabi'un nagartattun malamai da Allah madaukakin sarki ya fito da su domin ai koyi da su a ban kasa. Amma abin takeici yau ya miki, suwaye masu ma ƴaƴan mutarbiya, gidajen talabijin, kafafan yaɗa labarai, yanzu yaro ɗan shekara uku ya iya ɗauka waya ya lallasa, wallahi ɗan shekara uku sai ya shiga wani wajen da kai ba za ka shiga. Na taɓa ji wani babban malami a ƙasar ne yana bada labari, yana cewa wata rana ya zo yana da gida ba ɗaya ba, sai ya zo gidan shi, ɗaya daga cikin gidan shi akwai ƙananan ƴaƴa da ɗaya daga cikin matansa da take wannan gidan take da su. Ya shiga ban ɗaki ya aje wayarsa kuma ya sa mata security, kuma shi kaɗai ya san kod ɗin da ya amfani da shi. Ya ce ko matan shi dukkansu, matan shi hudu, ba wanda ta san kod ɗinsa sai shi kaɗai. Amma kawai ya fito, ɗan shi bai wuce shekara takwas ba, sai tarar da shi kawai ya shiga waya yana ta gyam, ya ɗau wayar sai yana ta lallatsawa yana gyam. Shi ce nan sai ya ji kamar an ɗora masa dutsen dala, ko kuma tunda muna zariya mu ce dutsen madarka ce, an ɗora masa dutsen madarka ce a kai. Shi ke nan shi me ya faru haka, me ya faru? To tunda yana da natsuwa sai ya natsu, sai ya ce ma ɗan, ah, ya aka kai buɗe wayan nan? Sai ya ce, baba bari in nuna maka yadda ka yi, ai ka gani lokacin da ka batta gashi hannunka nan nabi nan na zagaya haka kawai sai naga ta buɗe. Ya ce, ai baba, idan ka ajiye abinda za ka yi shine ka ɗau hankalcin ka sai ka goge haka. Shi ke nan wani ya zo ba zai gani ba, kaga allamal waladu aba, ɗa ya karantar da baban shi abinda la ya'lamu al-abu, shi zatansa ba wanda ya san wannan kod din nasa, ba wanda zai iya ganowa, babu wata hanyar da za a bi. Kaga wannan yaron ba Yahoo boy bane, ba Yahoo boy bane, bai haɗu da Yahoo boys ba, balle a ce sun kokkoya mishi dandatsa a cikin harkar haka computer ko harkar wayoyi. A'a, wannan wata basira ce da tsinkaye Allah madaukakin sarki ya masa da kaifin kwakwalwa ya iya gano wannan hanya da baban shi yake bi domin kulla wayarsa, shi kuma sai ya gano wajen bude ta. To kun ga wannan shi ne wayoyi da kafafan yaɗa labarai na kallo da na saurara su ne suke ma ƴaƴan mu tarbiyya. Shi yasa da za a ce za a yi wani zaɓe ko za a yi wani sauraren ra'ayin mutane ko kuma jin gwada ilimin mutane, mu kira shi a haka, a ce to a tsara hanya da yaran da suka kai shekara bakwai sinu tamis kenan, shekarar da shari'a take ganin lokacin ya wajaba a ce ma yaro ya fara sallah, har zuwa sama, ka zo ka tara al'ummar musulmai waɗanda suke al'umman musulmai ne, uwa da uba da kaka da kakanni, a zuwa tambaye su a ce sai sun kirga al'asharatul mubashshiruna bil jannati, sahabban nan guda goma da manzo Allah sama ya hawo minbari lokaci da yace duk yan aljanna ne, wallahi tallahi sai dai a harba wasu da yawa ba su san su ba. Wani bai san al-Imam Malik, wani bai san al-Imam Shafi'i ba, wani bai san al-Imam Abu Hanifa ba, wane ne shi ma, wani bai san al-Imam Ahmad din nan ba, ba ruwan shi da shi. Amma da zaka tambaye shi sunayen ƴan duniya wanda in ka faɗi ma sunansu ya kamata kai istighfari, kamata kai istighfari, to amma ya haddace su ya san sunayensu, ya san inda suke, ya san ƙasarsu. Wannan halin da muke ciki kenan. Al-Imam Ahmad ya fahimci wannan bala'in tun a zamaninsa, ya ce ya karantar da ƴaƴansa akhlaqu sulaha'il muslimin, an yunshi'ahu ala akhlaqi sulaha'il muslimin, ya tarbiyyantar da ɗansa akan ɗabi'u kyawawa na nagartattun musulmai, wa yasunahu min mukhalatati al-mufsidin, sannan kuma daga cikin tarbiyyar da ya wajaba uba ya madansa ya nisantar da shi ya tsare shi daga cakudidiniya da lalatattu wannan yana daya daga cikin sabubban lalacewar yaya al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yana cewa a cikin daya daga cikin littafansa in ban manta ba tambihun na'im al-ghubbi a ciki yana cewa mafi yawancin lalacewar yara tana zuwa ne a tsakanin junansu yanzu da zaka tambaye mutum goma yara goma da suka iya shan wiwi a cikin al'umma ka tambaye goma daga cikin su tace ya akai suka iya shan wiwi takwas za su ce maka abokanansu suka koya musu biyu ne za su ce su suka san hanyar da suka bi suka koya amma takwas abokanansu ne suka koya musu wal iyazu billah to ya zama uba ya nisantar da ɗansa daga cakudidiniya da mutanen banza sannan al-imam ahmad ya faɗi abu na uku yace wa minha an yu'allimahu al-qur'ana sannan daga ciki ya karantar da shi al-qur'ani domin al-qur'ani kaman yadda al-imam ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi alayhi min risala yake fadin a cikin muqaddimar risalar sa yana fadi yana cewa duk zuciyar da alkhairi ya gabace ta to ita ce zuciyar da take alkhairi ke tabbata a ciki zuciyar da sharri bai taba shiga cikin ta ba idan aka bude zuciyar yaro da alqur'ani to an masa rigakafi da izinin Allah an masa rigakafi rigakafi da ake cewa ya kuma gani to rigakafin lalacewa na farko shine a fara kwankwada ma yaro alqur'ani ya sha sannan walisan al-adabi sannan ya koya mishi yare mai fasaha kaka ba danka bai iya yare ba kuma yaran da ake son a fara koya ma yaro na farko shine iya yaran gidansu ya koyi yaran gidansu shine abin da ake fara koya ma yaro akwai bincike da aka yi na masu tarbiyya ya ma zama theory suna fada suna cewa yaran da suka fi tasowa suka fi fasaha suka fi kwakwalwa su ne yaran da ba a caku da kwakwalwarsu da yarurruka da yawa ba a yaran uwarsu suka fara koya suka gwanance a ciki to daga baya sai wani yaran kuma ya biyo baya kuma abu ne mai sauki duk mutumin da aka koya masa yaran sa ya iya to kowane yare kuma kake son ka koya masa zai akwai malaman mu manya-manya abun buga misali ne daya daga cikin manya-manyan malamai akwai professor Taqiyuddin al-Hilali Taqiyuddin al-Hilali daya daga cikin manya-manyan malaman kasar Maghrib ya zama professor a jami'ar musulunci ta Madina ya fassara al-Qur'ani mai tsarki zuwa yaren turanci da faransanci sannan ya fassara sahihul bukhari da la'ar da turanci yayi rubuce-rubuce masu yawa malamai suna cewa yana jin ya rika alal aqalli sun kai 20 alal aqalli sun kai 20 duk garin da ya soka sai ya iya yaran su kafin ya bar garin amma yaran sa na farko da ya fara koya bai iya kowane yare ba kafin wannan shine yaran larabci domin dan kasar Maghrib ne wato Morocco a yanzu to ko yadda yaro yare wani abu ne wanda yake mai muhimmanci matuka farawa da yaran mahaifiyarsa ya taso ya iya insha Allah ta'ala ana nuna mana lokaci yayi saboda haka zamu tsaya anan shi kuma Allah ya kai mu majalisi na gaba zamu dora akan wannan bayani da al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake mana na yadda ya kamata ai tarbiyya da kuma muhimmancin ta Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu Allah ya sanya mana garin mu Allah ya ba mu ruwan sama mai amfani Allah madaukakin sarki ya ba mu damuna wacce take mai albarka wannan damuwa da ake ciki duka a duniya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye mu duniya wannan damuwa ya maita da alkhairi wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته